Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masuraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Kumel tare da Aisha Tsila da sauran abokan aiki miki kafarin cin kamu ko wannan shirin. A yau ranar Litinin 10 ga watan Fabrairun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Adadin waɗanda suka mutu a ƙasar China sanadiyar barkewar cutar murar nan ta coronavirus ta kai 908 zuwa yanzu. An fara gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi da na majalisu a cikin nasara a yankunan da ke amfani da harshen Faransanci a ƙasar Kamaru, sai dai kuma a yankunan da ke amfani da harshen Ingilishi aikin zaɓen na tafiyar hawainiya. Gidan talabijin ɗin gwamnatin Iran jiya Lahadi ya ce ƙasar ta gaza a yunkurinta na harba tauraron ɗan adam da ta ƙirƙiro samfurin zafar.
To kanin labarin kenan aka saurara shi. Cikin shirin za ku ji cewa rundunar ƴan sandan Najeriya ta kama wasu mutane uku da ke alaka da kaiwa sarkin Fataskum hari.
Bincikensu ya nuna cewa ƴan ta'addan sun so ne su yi garkuwa da mai martaba sarkin Fataskum, al'amarin da ya sanadiyar kashe hadimansa guda hudu.
Haka kuma za ku ji cewa masana tsaro a Najeriya na ci gaba da muhawara kan kiran sauya hafsocin tsaron ƙasar.
Rashin samun nasarar tabbatar da tsaro a Najeriya yana da nasaba da cewar ƙananan sojoji da ƙananan jami'an tsaro da suke tsakiya an toshe su ta sama. Magana ci gaba promotion nasu yaki gaba domin waɗanda suke kansu lokacin barin aikin yayi basu bari ba.
Sai ku biyo mu cikin kirin domin jin duk waɗannan rahotannin masu muhimmanci, sannan kuma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda na shirya kuma zan gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Adadin waɗanda suka mutu a ƙasar China sanadiyar ɓarkewar cutar murar nan ta coronavirus ya kai 908 zuwa yanzu, bayan da tun gabanin nan ya zarce adadin mace-mace da cutar SARS ta haddasa daga shekara ta 2002 zuwa 2003 a cewar jami'an gwamnatin China jiya Lahadi. Hukumar lafiyar ƙasar China ta ba da rahoton ƙarin mace-mace 97 da kuma wasu sabbin kamuwa da cutar su 362 bayan yawan masu kamuwa da cutar ya ragu a ranar Asabar, wanda shi ne karo na farko da aka samu sauƙin al'amarin a tsawon fiye da mako guda. An yi imanin cewa cutar SARS mai shafar numfashi ta halaka mutane 774 ta kuma galabaita mutane wajen 8,100 a China da kuma yankin Hong Kong. Wani soja da ya fusata saboda wani rikici akan batun kuɗi ya buɗe wuta ya bindige matafiya a ƙasa da waɗanda ke tsaye yayin da ya ruga a guje da wata motar soji ranar Asabar a Nakhon Ratchasima a ƙasar Thailand, ya halaka mutane 29 baya ga wasu kimanin 60 da ya raunata. Jami'an tsaro sun bindige sojan bayan turjiyan tsawon sa'anni 12 a wani rukunin kantunan jiya Lahadi. Cikin waɗanda abin ya rutsa da su har da wani yaro ɗan shekaru 13 da ke kan babur ɗinsa da kuma wata matashiyar mace mai tuka mota tare da ɗanta a ciki. Prime Minister ƙasar Prayut Chan-o-cha ya ce, "Ina fatan wannan shine na farko da kuma na ƙarshe, kuma ba zai sake faruwa ba. Ba wanda ke son afkuwar haka." Ya kira irin wannan zub da jini da aka yi a ƙasar Thailand abin takaici da bai taɓa faruwa ba. Hukumomin ƙasar sun ce ɗan bindigar soja Major Jakrapan Toma kuma Prayut da jami'an 'yan sanda sun ce yana cikin wani rikicin kuɗi ne da wani ɗan uwan kwamandansu na soja kan cinikin wani gida. An fara gudanar da zaɓukan ƙananan hukumomi da na majalisu a cikin nasara a yankunan da ke amfani da harshen Faransanci a ƙasar Kamaru, Sai dai kuma a yankunan da ke amfani da harshen Ingilishi, aikin zaben na tafiyar hawainiya. Ganin ƴan aware sun gargadi mazauna wuraren cewa a kul suka kada ƙuri'a. Shugaban Kamaru Paul Biya, wanda ya kada ƙuri'arsa a Yaounde, babban birnin ƙasar, ya jinjinawa waɗanda suka kada ƙuri'arsu. Ya ce ya kamata ƴan ƙas Kamaru su fito sosai su kada ƙuri'unsu, kuma kar su saurari waɗanda ke kira su janye daga zaben saboda su kawo zaun ƙasa ga demokradiya a ƙasar.
D'abord, un sentiment de joie, de satisfaction. J'ai accompli mon devoir de citoyen et j'en suis heureux.
Ya ce ya ji daɗi kuma ya gamsu da yadda ya sauke nauyin da ya rataye a wuyarsa a matsayinsa na ɗan ƙasa. Kuma yana kira ga duk ƴan ƙasa da su yi watsi da kiraye-kiraye da jami'an siyasa na ƙauracewa zaben. Ya kuma ce ana ganin demokradiya na samun ci gaba a ƙasar ta Kamaru.
To, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke ɗauke da su, za mu leƙa Najeriya, inda hedikwatar 'yan sandan ƙasar ta ce jami'anta sun cafke wasu 'yan ta'addar Anasa Ansaru da suka kai wa tawagar mai martaba sarkin Fatas Kumhari a jihar Kaduna. Ga Hassan Maina Kaina da rahoton.
Hedikwatar rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce biyo bayan mummunan farmakin nan da ta kai a sansanin 'yan ta'addan Ansaru da ke dajin Kuduru a yankin ƙaramar hukumar birnin Gwarin jihar Kaduna, yanzu an sake cafke wasu 'yan ta'adda guda uku da kai tsaye suke da hannu a wani hari da aka kai a kan jerin gwanon motocin mai martaba sarkin Fatas Kum, mai Umaru Bubaram ibn Wuriwa Bawuya. Waɗanda dai aka kama ɗin su ne Munkaila Liman Isa, ɗan shekaru 32, da ake mai laƙabi da babban driver, sai Abdullahi Saminu, mai shekaru 21, wanda aka fi sani da ɗan munafiki, sai kuma Aminu Usman, mai shekaru 22, wanda wannan ya kawo adadin 'yan ta'adda 8 kenan 'yan sandan suka kama a halin yanzu. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Najeriya, mataimakin kwamishinan 'yan sanda Frank Mba, ya ce bincikensu ya nuna cewar 'yan ta'addan sun so ne su yi garkuwa da mai martaba sarkin Fatas Kum, al'amarin da ya sanadiyar kashe hadimansa guda hudu, ciki har da ɗan majalisar sarki, wato makaman Fatas Kum, Alhaji Abubakar Maina Kaina. Alhaji Isa Maina Kaina, da ke zama santurakin Fatas Kum, ƙani ne ga marigayi Abubakar Maina Kaina.
Mukan ɓace rai sai dai in ta mutu ta kasance, don yanzu kamar ni kan baƙin ciki iya baƙin ciki na ji wannan abu ya auku, wanda babu yanda ma zan kwatanta shi da wani abu ɓace rai na rayuwar duniya, domin ba abin da ya fi mun wannan taci ba da wannan ɗan uwan nawa. Don sai dai Allah Ubangiji ya saka mishi.
To, yanzu misali da ke gashi an kan waɗannan mutanen, kamar me za ku so ku ga cewar an yi kenan?
Mukan ba mu da wani abin da za mu iya ce, sai dai abin da hukuma ta tanadar musu wannan hakki da suka ɗauka babba ma kansu.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce bincikenta ya gano cewar akwai wasu 'yan kasuwa da ke marawa 'yan ta'addan ta hanyar samar musu da kayan aiki da ma miyagun ƙwayoyi, waɗanda a halin yanzu su ɗin ma ana bincike domin a cafko su. Fesa Muhammad Tukur Baba, ɗan iya mutum biyu, ƙwararre ne kan miyagun laifuka.
Dole mu jinjina wa su jami'an 'yan sanda da suka samu suka yi wannan gagarumin nasara. Abin da aka yi yau lalle abin murna ne, kuma abin jinjinawa ne ga jami'an tsaron mu, tun ma ba 'yan sanda ba, da mutane da yawa suke tsammani kamar babu ma da 'yan sandan Najeriya ba su iya komi. Tuntuni abin da jama'a suke so su ji kenan.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, Allah kyauta, a gaida Hassan Maina Kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC, inda yanzu agogon yake cewa karfe 12 da kusan minti 10 na dare. Yanzu dai ga Aisha ta dauke da sauran labaran duniya.
To, ma'aikatar tsaro ta Amurka ta saki sunayen sojoji biyu da suka rasa rayukansu a wani harbi da aka yi da sanyin safiyar jiya Lahadi a yankin Sherdzad da ke lardin Nangarhar na gabashin kasar Afghanistan. sunayen sun hada da Sage Javier Jagua Gutierrez da Antonio Ray Rodriguez, duk masu shekaru 28 da haihuwa a duniya. Bayan su wasu sojoji shida da ke bakin aiki sun ji raunuka yayin da wani abokin aikin su dan Afghanistan ya bude wa dakarun hadin gwiwar Amurka da na Afghanistan din wuta da wata bindiga mai sarrafa kanta, a cewar wani mai magana da yawun dakarun na Amurka a kasar. Har yanzu muna tattara bayanai domin gano abin da ya sanya shi aikata wannan abu, amma kuma har yanzu bamu san ko wane ne kuma ko menene manufarsa ba. Abinda jami'in sojin Amurka kanar Sony Leggett ya bayyana da safiyar jiya Lahadi kenan a wani rahoton da kafar yada labarai ta Associated Press ta fitar, ya nuna cewa wani jami'in ma'aikatar tsaron Afghanistan da ya buƙaci a saka sunansa domin ba a bashi izinin tattaunawa da 'yan jarida ba, ya ce wanda ya yi harbin jami'in sojan Afghanistan ne wanda musu ya kaure tsakaninsa da dakarun sojan Amurka kafin ya bude musu wuta, amma ba dan kungiyar Taliban bane, a cewar jami'in. Tun farkon shekarar nan ta 2020 an kashe jami'in sojan Amurka 6 Afghanistan, hadda waɗannan na Asabar. A bara jami'an sojan Amurka 22 ne suka rasa rayukansu a fagen daga. Tsohon magajin garin South Bend a jihar Indiana, Pete Buttigieg, zai shiga zaben fidda 'yan takara a kasar a karon farko gobe Talata, biyo bayan samun 'yan delegate mafiya yawa da ya yi. Jam'iyyar Democrat a Iowa ta fidda sakamakon zaben da aka gudanar na tsaye da 'yan takara wanda yake da baibaye da rigingimu tare da rudani a wani bangaren sanadiyar lalacewar na'ura. Buttigieg shine ya ja delegates 14 daga cikin 41 a zaben na Iowa, yayin da Senator Vermont Bernie Sanders kuma ja 12, Senator Massachusetts Elizabeth Warren kuma ta ja 8. Tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden ya ja delegates 6, sai Senator Amy Klobuchar guda 1. Gidan talabijin din gwamnatin Iran jiya Lahadi ya ce kasar ta gaza a yunkurinta na harba tauraron dan adam da ta kirkiro samfurin zafar zuwa falaki. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron kasar mai kula da shirin nata na sararin samaniya Ahmed Hussein ya fadawa gidan talabijin din gwamnatin kasar cewa tauraron zafar dai abin bai isa falaki ba kamar yadda aka tsara, saboda gudunsa bai kai yadda ake bukata ba. Ya kuma ce akalla wannan shine karo na uku da Iran ta gaza cimma kaddamar da tauraron dan adam tun daga farkon shekara ta 2019 da Amurka ta yi ikirarin tana taimaka mata wajen bunƙasa shirinta na makami mai linzami.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. To har yanzu dai muna kan batun tsaro ne a Najeriya, inda batun kiran da ake na sauke manyan hafsoshin tsaron kasar ke ci gaba, duk da yake fadar gwamnati ta yi shiru kan lamarin. Daga Abuja, Salisu Shehu Ashaka ya hado mana da wannan rahoto.
Tsoffin jami'an tsaro da masu sharhi na ci gaba da muhawara kan kiran sauya hafsoshin tsaron Najeriya da suka fi dadewa akan wannan mukami a ƙarƙashin gwamnatin APC ta shugaba Buhari. Masu kare matakin gwamnatin na cewa Najeriya na yanayi ne tamkar na yaƙi, don haka ba a irin wannan sauyi a yanayin. Alhassan Ado Doguwa shine shugaban masu rinjaye a majalisar wakilan Najeriya.
Daga lokacin da abu ya shafi maganar welfare din su, ma'ana jin dadin su, walwalar su da kuma haƙƙin su na ci gaba a aikin, to ina so in tabbatar cutar maka wannan zai iya kawo nakasu. So mun yadda 100% rashin samun nasarar tabbatar da tsaro a Najeriya yana da nasaba da cewar kananan sojoji da kananan jami'an tsaro da suke tsakiya an toshe su ta sama. Magana ci gaba promotion nasu yaki gaba domin waɗanda suke kansu lokacin barin aikin yayi basu bari ba. So ina ganin lokaci yayi da ya kamata a ce mu yabawa dukkan jami'an tsaron nan musamman da sojoji da irin gudunmuwar da suka ba kasar nan. Kuma a daidai wannan lokacin tunda abi yaki cin yawa to su bada guri kannan su na kasa su taso su koma ga irin gudunmuwar da zasu iya bawa yan Najeriya. Dukkanin su ina ga maka in banda IGP Inspector General of Police rahoto da bayanai ya tabbatar mana cewar kowanne ya wuce lokacin sa na ka'ida kawai kari akai masa dan zaton cewar ko idan an ci gaba da su din za a samu sauki yadda tsaro ya tabarbare.
Group Captain Sadiq Garba ya ce rashin dokokin wa'adin da ya dace manyan hausoshin su yi a mulki ne a Najeriya kan sa a bar su dade ba tare da sauya su ba.
Wannan kuma ya saba da abun da ake da shi a wasu kasashe. Wasu kasashe ba ma za a tsaya ana wannan rigimin ba. Saboda me yasa shi kan shugaban kasan akwai dokan da aka sa mishi cewa idan mutanen nan suka yi shekara kaza za a cire su. Idan kuma zaka kara musu ne sai aka sa ka'idojin da dole sai waɗannan ka'idojin suna ciki sannan zaka kara musu girma. So kaga a dokanni a wasu kasashen bata bar abun a bude ba. To amma a gaskiya a Najeriya abun a bude yake. Shi yasa idan ana maganar shugaban kasa ni a matsayina ina cewa to idan an ce ba za su ba ko kuma laifin majalisa saboda wace doka ai ba shugaban kasa ke doka ba majalisa suna da damar su doka. To a yanzu a gaskiya babu wannan dokan. Idan muka duba wasu kasashe saboda komai koyen shi muke yi so zama gaba daya tura suka kawo mana shi in ka dauke yanzu alal misali America abin da yake a rubuce a cikin doka shine irin waɗannan manyan mukamai na soja shekara biyu za su yi. Dokar su ta ba shugaban kasa karfin shine zai ce na sawa ne amma wannan nan da sai sa su kuma majalisa sai suka sa mishi makari sai wani mai kaza za ka sa.
Baya ga neman sauya manyan hausoshin na soja wani kalubale a lamarin tsaron na Najeriya shine rashin cikakken samun haɗin kan aiki tsakanin rundunonin daban-daban inda wasu ba sa martaba wasu a gefen aiki. Sale Shehu Ashaka, muryar Amurka, Abuja, Najeriya.
To a gaida Sale Shehu Ashaka, idan aka biyo mu cikin shirin mun hantsi da misalin karfe 8 za a ji cewa
gaskiya dai ka alama dai kan shugaban kasa Buhari tsaro ya kusa ya kubuce mishi a kasan nan dan da inda kaje matsala ake koki-koki ake yi babba bai tsira ba karami bai tsira bai arziki bai tsira ba talaka bai tsira ba sannan kuma muka kawo shawarwari mu da muke gani cewa ya kamata a duba wanda shi shugaban kasa ba su amanar su taimaka mishi tsaron nan ya kamata a yi gyara sannan kuma a ƙara duba talauci alaƙar talauci da rashin tsaro gaskiya talauci yana ƙara zurfafa rashin tsaro.
Mai magana da yawon kungiyar dattawan arewacin Najeriya kenan da ake kira Northern Elders Forum ke bayani kan taron da kungiyar ta yi a jiya Lahadi sai a biyo mu shirin hantsi domin jin cikakken rahoton. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Bayan da filin ciki da gaskiya ya kamo korafin dabban kananan yan kasuwa da suka zargi kungiyar masu kananan masana'antu ta NASI reshen jihar Kano. Tare kuma da kawo muku martanin shugabannin kungiyar na jihar Kano Manira Sagagi da kuma Mr. Solomon Bamfa na kasa baki daya. Kwatsam sai ga wani dan kasuwa daga jihar Kano da ya ce shugaban kungiyar NASI reshen jihar Kano Manira Sagagi ya cuce shi miliyoyin naira. Da sunan zai taimaka masa wajen samun lamani daga wasu bankuna. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashin Gumel. Nasiru Abubakar na ɗaya daga cikin 'yan kasuwar da suka nemi lamani ta hanyar kungiyar NASI. Wanda ya ce ya yi nasara aka yanke wa Sagagi hukuncin ɗaurin shekaru 7 bayan da ya kai shi ƙara hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC da tuhumar riƙe masa fiye da naira miliyan 8. Kotu dai ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru 7 babu zaɓin tara. Amma daga bisani Sagagi ya ɗauka ƙara a wata kotu inda aka ba shi damar yin beli. Ga dai abin da Nasiru ya faɗa a wannan fili.
sunana Nasir Abubakar wanda ake kira na da dan gaske.
To ba mu labarin a takeice ya me ya hada ku da tsohon shugaban kungiyar masu kananan masana'antu na jihar Kano Manni Rusa Gagi da har ka kai shi kara kotu.
Akwai lokacin da suka buga wata jarida nan suka sa wani bayani na su na za a ba wa mutane masu kananan masana'antu tallafi. To wannan sanarwa da suka buga a jarida ta Daily Trust kuma sai zama jama'a da yawanci sun dan samu labaran ta haka. Wasu kuma sun ji labarin ta wani ya ji gaba ne. Sai ni kuma akwai wani abokina da yake a kusa da gidansu shi ne ya dauke ni ka je ya haɗa ni da shi don ya zama mu ma mu samu wannan tallafi da ake ba wa masu kananan masana'antu. To da aka ji aka yi haka kuma na yi rijista shi ya mun rijista ma da kanshi na zama memba a cikin wannan kungiya ta masu kananan masana'antu na shi. Bayan haka lokaci ya yi aka ce za a ba mu tallafi daga bankin Trust Bank. To kuma muka bi wannan tsarin na Trust Bank din duk muka zuzzuba kuɗaɗenmu da dama a wannan lokacin har na kawo wani ɗan uwana shi ma aka yi masa rijistar shi ma aka sana shi kuɗin. To dai ya zama dai wannan ba a ba mu wannan tallafin ba. Kuma a bayan nan Manni Rusa Gagi ya kira ni ya ce da ni ga wani tallafin za a bayar daga ɓangaren Keystone Bank. Shi ma muka zo ya sa ni ta kashe kuɗi har ya sa ni koyi na yi rijista za a yi min wani inshora da shauransu su ma dai aka yi lissafon kuɗaɗe kusan miliyan 1,800 da wani abu duk na bashi. Da kuma a bayan wannan duk an kammala ya karba aron wasu kuɗi 300,000 a hannuna da sunan shugaban wannan nasi na ƙasa wato Nigerian Small Scale Industry na ƙasa. Aka ce wai shi ne yake a karba aron wannan kuɗi 300,000 a hannuna ranar wata juma'a a shekarar 2013 akan za a bani kuɗin ranar Litinin ne zuwa. To kuma shi ma wannan sai da na kai shi kara kotu sannan aka samu aka mai damun da wannan kuɗin. To bayan nan daga maganar wannan Keystone Bank Manni Rusa Gagi kuma kira na in zo na yi mu'amala ta siyan adaidaita sahu a bayar don a riƙa aiki da shi ana samun wani abu. To ne mashi tambayoyi yaya business din yake me za a samu duk da ya gaggaya min na ce gaskiya harkokin da nake yi ni ya fi wannan ba zan iya yin wannan. To a bayan nan Manni ya kuma kira na in zo mu yi mu'amala ta business din siyan shinkafa za a riƙa siyan shinkafa ita ma ga yadda za a yi duk na tambaye shi ya min bayanan yadda za a yi akan wannan harkar business din shinkafa. Shi ma dai da gajiyar da abin yake nace gaskiya harkokin da ni nake yi ya fi wannan ba zan iya tsayawa in yi wannan harkar. To a bayan nan Manni ya kuma kira na in zo ga wani loan an ba wa microfinance CBN ta ba wa microfinance wannan kuɗaɗe wanda za a bayar cikin sati 3. To shi ne ya sa na je na buɗe account a wani banki a nan ƙofar mata KMC Microfinance Bank Limited. To shi ne duk aka bi tsare-tsaren da za a ba ni wannan loan na miliyan 35 a kowane account za a ba da miliyan 10. Shi kuma a nashi account din an ba da 10 zai mai min da miliyan 5 zai ba min nawa account din guda 3 miliyan 10-10 nashi account din za a sa miliyan 10 zai mai min da miliyan 5. To ya sa ni muka je na bude kamfani account guda 2 ya kawo na kanin shi ya haɗa min da shi sannan kuma ya kawo nashi ya ɗora min suka zama 4. To muka je muka bi wannan tsare-tsaren daga ƙarshe ya ka nuna min cewa sai mun kawo equity contribution. To wannan equity contribution din shi ne ya zama cewa na yi transfer din wannan equity contribution zuwa wannan company account din namu gaba ɗaya. Sai transfer yake tafiya saboda babu transfer tsakanin commercial bank da kuma ƙaramin banki irin wannan. To daga nan da transfer bai yiwu ba ni kuma ina jin tsoron a wannan lokacin shekarar 2013 in cire kuɗina daga banki in tafi in je in saka kashi to zai zama min matsala akwai caji da za a yi min. To shi sa nace sai zan riƙa turawa kaɗan-kaɗan sai shi Manni Rusa Gagi da shi da ita manajar bankin ta wannan lokacin sai suka ce da ya yi in ɗauko in yi transfer ɗin kuɗin cikin account ɗin bankin. Shi wannan account ɗin na KMC Microfinance Bank yana da account a Fidelity Bank. To wannan Fidelity Bank din shine na tura transfer ɗin kuɗina zuwa cikin wannan account ɗin bankin. to kuma shi Maniru bayan na tura wannan kudi zuwa account din bankin shi ya san dai tsare-tsaren da ya bi tsakanin shi da ita manajar bankin suka kwashe kudin. To amma dai kafin ma na yi transfer din shi Maniru sai da na ce gaskiya ni ba zan iya tura rabu da kudi na a hannu har zuwa kawan sati uku da aka ce shi sai wannan sati uku ne za a ba mu wannan loan din ba. To shi ne Maniru sagaji sai ce da ni ai ya zai je roke shi CBN controller na nan Kano zai je roke shi akan a rage wannan kwanaki da suka yi yawa na sati uku. So daga baya ma har ya ce da ni ya je ya samu CBN controller ya roke shi a rage wannan kwanaki da suka yi yawa na sati uku din nan tunda mu mun ce ba za mu iya barin kudin mu ba da equity contribution har kawai sati uku sannan a ba mu loan da. To shi ne baya zai ce da ni ya ba wa CBN controller din ya yi masa alheri na naira 300,000 don haka CBN controller ya rage wannan kwanaki daga sati uku ya dawo sati biyu. Shi ne na yadda na yi wannan transfer daga account dina na company zuwa wannan account din bankin da ya ci a Fidelity Bank na naira 800,750. So sati biyu da ya cika sai aka ce da ni ya yi wai saboda Christmas saboda na sa kudin a 11 ga watan Disamba na 2013. To kuma da aka ce wai sati biyun ya cika daidai lokacin Christmas ne sai aka ce sai bayan hutu. Haka ne aka tarika tsora min sati biyu ni da na ce ba zan iya rabuwa da kudina na sati uku ba sai gashi an bayan sati biyun farko an kara wani sati biyun. To daga ƙarshe dai har na nuna cewa ni ba zan iya ci gaba da wannan neman London ba kawai a maida min kudina. To kuma da na binciki kudin kuma ashe ma kudin babu. Ita manajar bankin da shi Maniru su suka san yadda suka yi da kudin. Shi ne sai na rubuta korafina na tura CBN can Abuja. Kuma a bayan nan ne da muka ga shiru daga can CBN din ba a yi wani abu da ya dace a kai da wuri ba. Shi ne kuma aka bani shawaran kai korafina na sanar da EFCC. To bayan na je na sanar da EFCC din aka kawo mata ita wannan manajar bankin dama na kai kara ta ne akan na karar bankin da ita manajar bankin tunda na san ni nan na saka kudina a wannan lokaci. To ana kawo mota kuma da aka zo sai gashi shi ma an kamo shi. To daga ƙarshe dai shi ne har tsawon shekaru ana wannan har aka tafi EFCC suka kai wannan kes ɗin kotu kuma a ƙarshe aka yi hukunci a kan shi aka daure shi shekara 7 ba zaɓin tara kuma aka ce sai ya biya ni kudina. To kuma yana tsaron dai da har ana magana za a bani ko za a fara bani wani payment daga cikin kudin daga ɓangaren ƴan uwan shi kuma daga baya kuma sai ya samu daily payment ya samu wani daily shandin hafil daga wata kotu a can Miller Road Court 9 wajen mai shari'a Usman na Abba. To kuma tunda ya samu wannan daily shandin hafil din akan zai je Kaduna ya ɗaukaka ƙara shi bai gamsu da hukuncin da aka yi mishi ba. To tun daga watan 6 ne ko watan 7 na wannan shekarar da aka daure shi 2018 wata 6 da aka bashi na ya je ya ɗaukaka ƙaran. Yaje ya ɗaukaka ƙaran ba yana nan dai ma yanzu yana yawansa ban san me ake ciki ba har yanzu bai je ya ɗaukaka ƙaran ba. Ni kuma saboda halin da na shiga nake ciki har yanzu shi yasa ma na kasa yin iya ɗaukar wani mataki da ya kamata na ɓangaren kotu.
To masu raro kun dai ji abin da ya wakana tsakanin Maniru Sagagi da Nasir Abubakar. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu sake gayyatar Maniru Sagagi domin jin abin da zai faɗa kan wannan batu. Yanzu madadin Nasira da Mele Kaya. Ni Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mako mai zuwa. Mu kasance lafiya. To madalla sai ya biyo sai mana afuwa ba mu samu damu kawo muku takaitaccen labari ba da wannan makakacin shirin amma kafin mu sallama muna mika ta'aziyya ga ƴan uwa da iyalan Hajiya Fatima Muhammad Kolo dake Kaduna da Allah ya warsuwa jiya Lahadi. Allah jikanta ya gafarta mata ya kuma ba da hakurin jurewa shi. Masu sauraron wannan makakacin shirin namu ne yanzu kuma an jima ka ƴan dantsi za ku ji mu dauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha ta Salatiya na gabatarwa da kuma Kibahiro Diodone wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne yau Kevin. Ni Sarfil Hashim ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi da misalin karfe 8 na safiyar nan. Salamu alaikum.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.